'Yan kasuwa da sauran masu sarrafa tumatirin gwangwani a Najeriya sun yaba da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na haramta shigo da tumatirin gwangwani daga kasashen waje da kuma ƙara haraji ga tumatirin da ake shigo da shi daga ƙetare. Matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka ta ce ta dauke shi ne da zumar ƙarfafa gwiwan manoman tumatiri na cikin gida da kuma bunƙasa sarrafa shi ta cikin gida. Daukan wannan mataki dai ya biyo bayan koke-koke ne da masu kamfanonin tumatiri suka sha gabatarwa gwamnatin Najeriya da kuma barazanar rufe kamfanonin su na cikin gida. Na tambaye shugaban sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma na nahiyar Afirka da ke nan birnin Lagos, Chief Eric Omofia, ko ya suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka. Wanda muke bukata Allah ya biya. Allah ya biya mana bukata saboda kukan da muka yi president namu, President Muhammad Buhari ya ji kuma ya san gaskiya muka faɗa. Tunda shi mai mutum gaskiya ne. So alhamdulillah gamet na Nigeria sun riga sun hana tomato saboda mutum ba zai samu ba zai dinga bari abun da yana bayan a gidan nomansa a gida yana bata yaje yana biya da kudi a biya da kudi na kasan waje a kawo mishi na wanda yana kashe mutum haram ne.
Kiyasi dai da gwamnatin Najeriya ta bayar ya nuna cewa gwamnatin Najeriya na kashe zanzurutun kudi har naira biliyan 52 a duk shekara wajen shigo da metric ton 150,000 na tumatirin gwangwani daga makwabtan kasashe da kuma kasashen ƙetare, abinda kuma ke hana bunƙasan kamfanonin cikin gida da kuma manoman cikin gida. To koya su ma manoman tumatirin na cikin gida suka ji da wannan mataki na gwamnatin Najeriya. Ga dai abinda ɗaya daga cikin manoman daga arewacin Najeriya ya shaida mini.
Sunana Muhammad Rabiu. Yana da kyau haka da aka dauka din in aka yi haka kaga kaman lokacin da aka yi na shinkafa din nan shirinin da aka yi ya yi kyau din mutane ba su san fa'idan abin ba, amma daga baya da aka ga fa'idan abin mutane sun ji dadin shi sosai da sosai ka.
To ni shawara ka ba manoma tumatir ƴan uwanka.
Shawara zan ba manoma tumatir ƴan uwana su kara hakuri kuma su bi doka yanda aka yi zo da tsari a tsaya a bi shi yanda ya kamata saboda kowa a samu haɗin kai a samu a cigaba kasan komai ya daidaita a ji dadin amfanin abin da muke nomawa a kasar nan.
To sai dai kuma bayan daukan mataki na haramta shigo da tumatirin kasashen wajen a Najeriya, har yanzu dai kamfanonin da ke sarrafa tumatirin gwangwanin a Najeriya sun buƙaci gwamnati ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai duba tare da kula da yadda ake tafiyar da harkokin tumatiri a kasar. To ko ina dalilin buƙatar neman kafa wannan kwamiti? Ga dai Chief Eric Omofia.
Abin da nake cewa akwai wasu mutane da suka ce suna bugan kaya a Najeriya. Ko Najeriya ne ko masu waje, amma yafi namu an waje suna wayo da kudin mu. Abin da muka ga wannan total committee din su duba wani ne nanihi wani ne original wani ne suna yin wayo da shi duk wanda aka taba cewa wannan daidai cina buga kaya a Najeriya a ba su koyin baya ba su dora in ba ta make mu kan kayan aiki ba za a je noma ba su tamake mu ba ni kawai ba mutane din suna wannan tomato kamata muna yi export yanzu mu kai kasan waje saboda namu yafi dadi.
A can baya dai gwamnatin Najeriya ta dauki matakin haramta shigo da shinkafa na kasashen waje, matakin da kuma kawo yanzu aka fara ganin nasararsa ganin yadda aka samu bunƙasar manoman shinkafa musamman ma dai a jihohin Kebbi, Niger, Jigawa da Kano da Katsina har ma da wasu jihohi na kudu maso gabashin Najeriya. Matakin da ya kai ga gwamnatin jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Kebbi sun yi haɗaka wajen samar da kamfani da ke sarrafa shinkafa da ake kira Lake Rice a kasuwannin Najeriya wanda kuma ake sai da shi a farashi mai rahusa. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.